الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan rana ta litinin wanda yau daya ga watan 8 hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma yi daidai da 15 ga watan hukumi dadiya 2021 wanda wannan zama namu shine zama na 8 a cikin darasin wannan littafi mai tarin albarka al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi zamu tashi babi na 9 babun yabir walidayhi ma lam yakun ma'siya qala hadathana muhammad ibn abd al-aziz qala hadathana abd al-malik ibn al-khattab ibn ubaydillah ابن ابي بكر البصري لقيته بالرمله قال احدثني راشد ابو محمد انشار ابن حوشب عن ام الدرداء عن ابي الدرداء قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وان قطعت او حركت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطيع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لها ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الذهب وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك على أهلك وأقفهم في الله عز وجل وأن دوغون حديثي كمن يندى مكغني حديث دا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ya rawaita daga Abu Bakara yake cewa laqituhu bir ramla nahadu da shi a ramla ramla wani wuri ne wanda yake iyaka tsakanin Baitul Maqdis da kuma wato ainihin Sham yake cewa da nahadu da shi kala sai yake cewa haddathani Rashid yace Rashid ya zantar da ni shine Abu Muhammad an shahar ibn Haushab an Umm al-Darda shi shahar ibn Haushab ya karbo na hadisi daga Umm al-Darda as-sughra Umm al-Darda guda biyu ce akwai Umm al-Darda babbar wacce ita ce babbar mata ga Abu Darda Allah ya mata rasuwa daga baya kuma sai ya aure Ummu Darda wacce take a Sugura wacce ya rasu ya batta tana daga cikin mata masu addini mata masu tsantseni da bin Allah kuma tana daga cikin mata wanda suke Allah ya musu kyawu lokacin da Abu Darda yake kan gadon ajali sai yake ce mata idan kina so ki zama matata a aljanna to ki hakuri kada ki wani aure bayan na rasu tace ai ba matsala to Muawiya ibn Abi Sufyan a matsayin sa na sarki radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ya nemi auren ta tace a in ta riga ta yi ma Abu Darda alƙawari saboda haka sai dai hakuri kaga dole ka jinjira mata na farko in ka duba gidan Abu Sufyan gidan Dawla tunda shine Amirul Mu'minin kuma bai fada aji kuma shi ma ka ce sarki dan sarki tunda babansa Abu Sufyan kaga sarki ne to amma kuma sai da sai ayi hakuri tana so ta zamo daga cikin matan Abu Darda na lahira kaga idan su wasu da yawa ko irin wayannan matan wasu zaka ga cewa har dai mutum na da dan dan shi so suke haura ya wuce so kuma su mai sai su kara gaba to ana bi Darda wannan hadisi ta karba daga Abu Darda shine Umar mijinta Abu Darda ya musulunta a shekarun da aka yi yakin Badar daga nan kuma ya ci gaba da fafata har ya koma ga Allah subhanahu wataala daga cikin sababin musulunta Abu Darda yana daga cikin kabilan Al-Khazraj akwai gunkinsa wanda yake ji da shi in zai fita zai zo ya masa wanka ya masa kwalliya ya gyara shi ya kawo abubuwa na ci na makulashe a je masa to in ya fita ya dawo sai ya samu yara sun zo duk sun bata shi sun sa da ta jikinsa to yanzu sai ya rufe shi da fada sai kai baka san kanka ba an yi ma kwalliya an gyara ka an yi ma komai amma kai ka iyaka ce ma kana bata ma jiki ba za ka iya ba to aka yi ta irin wannan abin ya bashi haushi ya zo daga tare fa fuskare shi kawai to ya ga fuskare ta to ashe ba Allah bane ko akwai sababin da Allah ke gane da shi gaskiya to shine yake cewa usani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare ni a gare shi yayi min wasiya bi 90 da abubuwa guda 9 to wannan abubuwa guda 9 mu tsaya mu kalle su da kyau mu ga ya suke a waƙin rayuwar mu na farko yace la tushrik billahi shay'an mun sha fada duk ayoyi da zaka an jero muharramat to wannan shine ake fara ambatawa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya kaga magana kenan ta tauhidi to shi yasa manzo alayhi salatu wassalam duk abinda zai zana irin wa'annan sai asuma da tauhidi dan a nuna ma shine foundation shine asasin da in ka gina ibada akai za ta kai labari to sai yake cewa la tushrik billahi shay'an kada ka yi ma Allah tarayya da komai komai kankanta wannan abin la a cikin uluhiyyarsa wala a cikin rububiyya wala a cikin al-asma' wa sifat yace wa in qutita aw hurrita koda kuwa za a gidin dibaka ko a kwakwane ka to anan da yace la tushrik billahi shay'an mun fahimci da ya kawo da cewa koda za a daddatsa ka ko a kwakwane ka ma'ana kenan a bisa tilasci to anan sai malamai suka ce kenan la tushrik billahi shay'an fi qalbika wa illa musulunci ya yarze wa mutum idan ya shiga takura kuma karfin zuciyarsa bai kai yadda zai yi wannan juriyar ba to ya halatta ya furta kalmomin da wanda Allah ka ce na kafirci ne ko ka ce na ridda ne ko ka ce na sabo ne in dai har yana ga zai iya tsira kun ga Allah sai ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk mutumin da ya zama ya kafirci wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan imanin sa to amma kafin a faɗi hukunci sai aka yi toga ce aka ce illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta masa anan malamai suka ce mutane ɗayan biyu ne wani zai iya daurewa duk abin da za a yi masa ai masa ba zai fice ba daga addini ba zai fadi kalmar ridda ba ba zai ci mutuncin manzo alaihi salamu ko addinin musulunci ba to wannan in kace shi yayi shahada ko shakku babu to idan kuma yaga cewa ba zai iya jurewa ba ko yaga cewa kashe shi kashe al'umma ne akwai mutumin da zaka samu akwai nawaye nawaye a kansa wala Allah mutun ne wanda gwamman mutane bangaren yan uwa wayansu masu rauni wayansu ma na waje kai da ma wani bangare na addini da yake ba kariya wanda jigo ne a wannan in baya nan za a samu matsala to irin wannan in ya tabbatar ko ya runja yanzu to cewa in ya fadi kalma ta ridda za a kyale shi bashi da laifi dan ya fada akwai ɗaya daga cikin sahabbai ba zan iya tuna wane ne ba an yi masa irin wannan kofar ragon mashirikan Qurayshawa suka takura cewa ya faɗi kalmomi na cin zarafi ga manzo alaihi salatu wassalam ga Allah kansa ga musulunci yaga ba shi da zabi ya faɗi abin da suka yi masa umarni to bayan ya fita sai ya samu manzo alaihi salatu wassalam ya ce ya ma'aikin Allah kaji halin da na samu kaina sai ce to ya kake jin zuciyarka ya ce ya ma'aikin Allah zuciyata daram ba na jin wani gizo na addinin musulunci sai ce to idan an sake yi maka irin wannan kofar ragon ka sake komawa ma'ana baka da laifi in an sake takura ka sake fadin wancan ina fata mun gane to anan malamai sun ce babu laifi wasu suna karawa da cewa da zai zamo akwai wata maslaha ta addini da kila idan mutum bai faɗi waɗannan kalmomin ba ba za ta tabbata ba da suna ganin zai iya faɗa misali manzo alaihi salatu wassalam akwai lokacin da ya ce malli bibin al-ashraf waye zai daukan man mataki ya kashe mun Ka'ab ibn al-Ashraf kun san wani takallalin bayhudi ne har yanzu gidansa yana nan a Madina gidansa wanda ya zauna tun lokacin manzo alaihi salam yana nan gidan dutse da dutse wato ka san bayhudi wajen san rayuwa ka duba yanzu shekara 1000 ake magana da 400 da yan kai gidan yana nan to ya cuci Allah da manzo to manzo alaihi salam sai ne mutawa waye zai ya kashe masa shi in ban manta Muhammad ibn Maslama da wani daga cikin sahabbai to sun san halin sa suka ce to ya ma'aikin Allah ka ba mu dama mu dan shiga cikin mutuncinka manzo Allah sai ba matsala ba'ana abinda suke nufi kamar su kai koken wato ainihin manzon Allah a wajensa cewa baya kyautata musu baya musu abin da suke so ana musu kaza da kaza shi ne abin da suke nufi kaga idan yaji wannan zai nutsu cewa musuluncin ba na gaske suke yi ba saboda haka zai ba su dukkan ainihin abin da suke bukata to irin waɗannan malamai suna ta idan bukata ta kama ai wannan in dai mutum yana jin zuciyarsa daram da imani babu matsala to anan kaga zabi ne ko dai mutum ya jajirce ya kafe ki kafircewar ko kuma ya faɗi kalmomin da baki amma zuciyarsa lafiya kalau to kaga wannan yake cewa in qutita nan yace qutita amma wata suka qutita ko da za a yi ma gunduwa gunduwa au hurrita ko kuma a kokkole ka sai yace wala tatarukanna salatan maktubata muta'ammidan kuma kada ka kuskura ka bar sallah ta farilla da gaggan wannan bari ake nufi bil kulliya an daina yin ta kwata-kwata ko ku a'a a yi tsallaken ta a kidawowa a kanta duk biyun manzo alaihi salatu wassalam a wani hadisi yana cewa man sallas subha fa huwa fi zimmatillah duk mutumin da ya yi sallar asuba to wannan mutum yana cikin alkawarin Allah yana cikin wani aminci na Allah sai ya ce to ahir fala yatlubannakumullahu bi shay'in min zimmatihi kada ku kuskura Allah ya bide ku da wani abu daga cikin alƙawarinsa. Malamai suka mai wannan gaba fassara biyu. Wasu suka ce abinda ake nufi kada ka kuskura wani mutum yayi sallar asuba kuma ka je ka shiga alfarmarsa, ka je ka keta alfarmarsa, ka ci mutuncin sa ba lantar da kai ka kashe shi. Na taba yi kai tuhu muku akwai lokacin da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi alayhi min Allah ma yastahiq yace Maula dan Umar ya je ya kashe wani mutum. Kun san shi Hajjaj kashe mutum bai kai matsayin kashe kuda ko kiya shi ba, in dai kana jin in ka tauna gida mai gishiri kai laifi to Hajjaj yana jin in ya kashe mutum ya wani abu. Wallahi yadda ka san kana ta in kana tauna rake kana ji kalau a komai, to haka Hajjaj ya so kashe mutum ba wani abu ne a gonsa. Yace Abu Dawud Umar zai kashe wancan mutum, to shi kuma Hajjaj ba a yi masa musu. Ladan Umar da yake faqihi ne sai ya fita da mutumin, sun dan fita sai ya tambaye shi ce kai sallar asuba, yace sai ce to zo mu koma. Suka koma sai da yace kai ya ba kashe shi ba, sai a ranka da dai ai yayi sallar asuba, yace kuma babana ya faɗa min ya ji manzon Allah yana cewa duk wanda ya salla asuba to ya shiga alƙawarin Allah, ya shiga makwataka da Allah, kuma wanda duk ya taba shi to da Allah yake. Azan da take shikira ya gane ba kisa sa muke ba, amma wani abin da yayi faɗo mun a rai. Wadalan ya fito yana yawo bayan gari, ka san sarakuna na wannan lokacin suna irin baddaba ne. Ya fito yana yawo bayan gari sai ya hadu da wani bagawi, sai ce masa ma za ta kulu fi amirikum, kai me zaka fada a cikin sarkinku? Sai ce Hajjaj ce, sai ce alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in. Sai Hajjaj ya ce a ta'arifun ka san ku da kake magana? Yace la. Sai ya ce ana Hajjaj ibn Yusuf, sai ya ce wa ta'arifun anta, kai ma ku ne ka san wane ne? Yace a ban sani ba. Yace ai ni bararren bawan kabila kaza ne, wato kusan duk kwana uku sai tabin hankali ya taso min. Yace to na yau ya fi tsanani saboda da koyaushe ba. Sai dariya ta ita biyan ka so ai faɗan ya kwanta mota ne da faɗi. Allah ya samu dace. To almuhim wancan hadisi ya ambaci sallar asuba. Malamai suka ce ba asuba kadai ake nufi ba, saboda ita an ambaci asuba saboda wahalarta. Sallar asuba duk wanda kaga ya kiyaye ta a jami'i to zai iya kiyaye sauran salloli. Zai yi wahala a ce mutum yana asuba a cikin jami'i baya makara, kuma a ce ya kasa yin azhar ko la'asar ko magriba ko isha a cikin jami'i, zai yi wahala. Don ka iya gan mutum dai ya ci jarabawa a sauran hudun, amma asuba kuma sai a hankali a hankali. Wannan kam halli mamai akan koka. Halli mamai akan koka. Sai ka dace wallahi liman sai sati ɗaya wani lokaci bai fito asuba ba. To kaga shi da wahala abin. To saboda haka wannan yana nuna mana cewa salloli na farilla ba a sharuwar tsuntsaye, ba a ɗauki ɗaya ɗaya, lallai mutum ya zama ya jizimce su kar ya kuskure masa. Nan kaga suke cewa muta'ammidan, wannan sauki ne na shari'a, saboda an san ɗan adam yana da mantuwa. Akwai wanda zai iya manta sallah bai yi ta ba a ɗauki lokaci, musamman duk wanda ya saba sallah a jami'i. To idan aka kuskure bai yi ta a jami'in nan ba, lokacin ya wuce ya kammanta. Wani sai an yi kwana ɗaya ya tuna, wani kwana biyu, wani ma sai tafiya ta tafi. Sai ce wa man taraka muta'ammidan, wanda duk ya bar sallar farilla da gangan, ko dai ya batta gaba daya, ko ya dauki wata yake bari at minhu dhimma, to alƙawarin Allah ya barranta daga gare shi ba shi ba alƙawarin Allah ba shi ba aminci tsakanin shi da Allah subhanahu wataala ko ga shi yasa manzo alaihi salatu wassalam yace al'ahdul ladhi bainana wa bainahumus sala faman tarakaha faqad kafara alƙawarin da yake tsakanin mu da su shine sallah wanda duk ya batta ya riga ya kafirci sai ce wala tashribanna al-khamra kada ka kuskura ka sha giya fa innaha miftahu kulli shar domin giyan nan ita ce mabudin kowane irin sharri kun ga an kiraye ta ummul khaba'ith uwar dukkan wani laifi uwar dukkan wani muni kun sha jin kissoshi da za a zo a yau mutum tayin sabo biyu ko uku akwai giya a ciki a mutum tayin kisan kai tayin zina tayin shan giya sai ga ta giya sai ta fi sauki sai ya zo ya sha giyar sai ya auka mu wayan tambayoyin bai sani ba wannan kisoshi sun tabbata irin wannan da ta faru to wannan an ambaci giya ne ba wai ita kadai ba duk wani abu mai sa maye sha za a yi ko shakawa za a yi ko ma me za a yi in dai zai kawar da tunani to wannan haramun ne mutum ya nisance shi kuma na sha faɗa so da yawa cewa tsaro ba zai yiwu ba a kowace ƙasa sai an share kayan maye bi aka maliha duk wani ta'addancin da ɗan adam zai yi ina tabbatar maka 99.9 a cikin ɗari sai ya sha kayan maye irin abin da za ga ana yi na rashin tausayi a zo a yanka ɗan adam a feɗe shi a gasa namansa a ci a zo a yi abubuwa na rashin mutunci na fitsara wallahi mafi yawan sai a sha kayan maye masu fashi da makami yan shalisho yan boko haram duk wani abin da ake ta'addanci sai an sha wani abu da zai bugar da hankali kuma mun faɗa a munasabobi wani lokaci abin da kaɗan mutum yake farawa lebura ne mai aikin ƙarfi sai a ce masa akwai mai kan doki kaga doki alama ce ta ƙarfi in ka zo ka sha sai ka wuni kana ɗaukar buhuna ba ka jin komai ko ka wuni kana aikin leburanci ba ka jin komai wani ɗalibi ne ɗan makaranta sai a ce in ka sha kaza ba za ka yi bacci ba ko ƙwaƙwalwar ka za ka ji fayau to sai ka ga mutum yi amfani da wannan to shi sharrin ƙwayoyi to kana shan ɗaya tana ma amfani sai ta zama ta sani a jikinka sai ka koma biyu uku mutum sai zama ɗan ƙwaya kawai sai ga ya ci ko hannu ya afa in malami ne wanda za a bashi wani wuridi a ce za a yi kaza dubu a ce to ga wannan kaga wannan APC ce in ka sata zaune za ka kwana wallahi akwai malaman da sun haukace ta hanyar sha ƙwayoyinka sai wuridi musamman yaga wani wuridi mai romo an bashi cewa in kai kaza dubu kaza da ɗari kaza da kaza to bukata za ta biya ko dai bukatarsa ko kuma wani ya bashi kuɗi ya masa to akwai wanda sun zare ta hanyar wannan abubuwan shi sa duk wani abu wanda za a ce ya canza hankali daga yadda yake to haramun ne abinda zai baka takaici kamar yadda nake faɗa dokokin ƙasa ba yadda mutum ya sha wiwi ko koken duk ba a yadda ba amma ita giya kuma halacci kaga wannan an kashe maciji ba a sare kansa ba kyautuwa ya duk wani kayan maye gabaki ɗaya a yi sallama da shi domin ba yadda za a yi a ce kayan maye ya haɗu da natsuwa ko hankali ba a taɓa yi ba to saboda haka lallai kada ka kuskura ka sha giya kuma wallahi da yawa wasu masu mulki wasu masu kuɗi wasu masu matsayi 'yan giya ne suna sha sai dai a yi mata wani suna ko kuma ka ga wani abu ne ake sha ba giyar ba amma wallahi za ka samu giya ce wata giyar ma sai in ajin tubarkallah ce in ka ji kudinta wallahi sai ka dafe kai yar kwalba in ka ji an faɗa ma kudinta to kai ka san duk wanda za ka ji ya sha wannan kudin nan ba shakka ba faskare ya yi ko da ko ya samu wannan kudin ba tunda za ka ji a ce
kwalba giya 100 kaza kwalba wanda za a shanye zama daya kuma wallahi nikan fada a kasan nan duk wanda sunansa ya kai babban matsayi aka ce maka baya shan giya baya neman mata sannan baya caca sannan kuma yana sallah koda shi kadai ne ba a jami'i ba amma yana yi to wali ne a Najeriya wali ma lamba daya ba fa irin ka nake magana ba irin ɗan ajin tubarkalla wanda duk da an ce wane an riga an ji an san shi ko matsayi na siyasa ko matsayi na kaki ko matsayi na kudi ko na abin da ya kama da haka wannan abin da na zana maka a ce baya na manta maka luwadi a ce baya neman maza baya zina baya shan giya sannan kuma yana yin sallah uwa uba ma a ce kuma baya tsafi ai duk zai iya kin wa'annan kuma ka samu yana tsafi saboda neman dorewar wannan kudin ko kuma wannan mulkin ko kuma neman mulki ai tsafi a kasan mu wallahi akwai malamai ma suna yin labar rahim Allah malami da sunan malinta amma sai sai ce ma ai sun da qur'ani suke yi kuma wallahi tsafi ne to irin wannan rayuwar ai kaga sai dai a hankali Allah ka shirya mu amina to ce lallai kada ka kuskura ka sha giya domin ita ce mabudi na dukkan sharri sai ce wa ati walidayka wannan shine shahid na wannan hadisi kuma ka bi mahaifanka wa in amaraka an takhruja min dunyaka koda sun umarce ka ka fice daga duniyar ka fa kharuj lahuma sai ka fita saboda umarnin su to nan zaka bashi fassara biyu ko dai at-tamthil lima la yaqa an buga misali ne da abin da ba zai taba aukuwa ba yanzu a ce ma ka fita daga duniya wai zai iya fita daga duniya ba wanda zai iya fita daga duniya to kaga ko dai ka ce ana nufin mutum ya kashe kansa wannan kuma Allah ya ce wala taqsulu anfusakum kaga ba shi ake nufi ba ma'anna wato misali ne da abin da za su ce ka fice daga duniyarka to in dai ba sabon Allah ne a cikin wannan fitar ba ka fita ko kuma ma'anan wannan me duniya aka ce wani ya samu duniya me kenan jin dadin rayuwa to ma'ana ko da sun umarce ka da fita daga wani jin dadin rayuwarka to ka fice daga wannan jin dadin wala Allah abinda ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan saboda in ka kalli tausayin iyaye akan da duk yadda kake so ka ji dadi ka huta iyayenka sun fi son ka huta kuma ka ji dadi har in kaga kana cikin wani abin da kai kana gajin dadi ne suka ce ka bar shi to iya fahimta su wannan jin dadin ba jin dadi bane ko kuma in jin dadi ne ba mai dorewa bane ina misali dauki misalin karatu karatu yana da dadi ba yana da dadi karatu hada gare shi wani bawa Allah sani dan gane na tashi ilimi farkon sa gashi da daci daci gare dacin sa ya wuce gauta amma fa in ya samu gashi da dadi dadi gare dadin sa ya wuce sunta to yanzu aka ga cewa iyaye sun takura wada yayi karatu zai ga kamar cutar sa ake yanzu karamin yaro wanda bai san ciwon kansa ba kullun a tafi makaranta kawai bai dauka an tsare shi kaga anan kaman umarni ne ka fita daga jin dadin ka ma'ana kai yanzu hutu kake so to su kuma a matsayin su na masu hankali sun san wannan hutun da kake yi hutun jaki ne da kaya aka ko karatun mu na Laraba na faɗa wa dalibai da muka zo wata gaba nake cewa ɗaya daga cikin malaman mu yana ce mana ka wahalar da bakin gashinka sai farin gashinka ya huta in ka kuskura ka ce kana so bakin gashi ya hutu to karshe farin sai ya wahala kun gane magana akwai jin daɗi na wucin gadi akwai wahala ta wucin gadi to kada ka yadda da jin daɗi na wucin gadi ya rasa maka jin daɗi mai dorewa kayi hakuri da wahala ta wucin gadi domin kaucewa wahala mai dorewa. Wani alaramban mune in ya ga tsoho tukuf yana bara, sai ce ƙara'i ne yake, da ya yi ta a wajen neman haddin Qur'ani ba zai yi ta a yanzu ba. Ai, kun gane maganar? To, kaga a nan yaro lokacin da ake cewa yi karatu zai karata kura masa, wato kamar ana so a fitar da shi daga jin daɗi ne. Wallahi, mu dai lokacin da mulke ƙanana kullum a ce ga ɗauko allo. Wallahi, ni dai ina lissafa cewa mu dai mahaifinmu ba ya san mu, saboda yara kowa yana taura wala amma mu ban da mu. Wallahi malam, sai ga duk yara su je su yi motar kara su waye, amma mu da kashi abin da ce ɗauko allo. Irin aka ce mahaifinmu ya yi balagur, wallahi kamar ranar sallah haka muke ji. To, kaga irin wannan, wato kamar ma ana fitar da kai daga duniyar ka ne saboda jin daɗi ne kake ga ana hana ka. To, akai kuma ashe akwai abin da ake hange maka a gaba. To, saboda ta shi kenan al'adar iyaye ba sa so su ga ɗansu a cikin wani abin da zai wahalar da shi, ko da shi ne ɗauka abin daɗi ne, gata ne, amma ba gata ba ne, ba jin daɗi ba ne. Wani ke ba mu kissa cewa wani ya kora ɗansa sai tafi makaranta, kasan dattawa Florida sai tafi makaranta sai su koma ƙarƙashin bishiya su kuma sai ta hira. Ya kori yaro ya tafi makaranta yana kuka yana cewa in karatun daɗi ne kowa ma ya tafi. Kuma fa da gaskiya, tunda shi yana ganin idan ya tafi makaranta su yi mai umarnin kuma inda zai zauna a hira. To, almuhim dai wannan yana nuna matsayin iyaye. Kun ga dai duniyar nan yadda take da daɗi, to da za su ce maka fice daga ita, to ka fita saboda wannan umarnin nasu. Sai ce wala tunazi'anna wilatal amri, kada ka kuskura ka yi ja'in ja da majibintan al'amurra su ne shuwagabanni. Wa in ra'aita annaka anta, ko da ka fahimci cewa kai ne akan daidai, magabata ba su gushe ba, suna jan kunnuwa akan cewa ba tsara ke wannan kujerar tasa, to yakan yadda a kashe tsohuwa akan daddawarta. A kan wannan kujerar ba abin da ba zai iya ba. Kai, wallahi ina gama ba kujerar ciyaman ba, ba kujera ta gwamna ko shugaban kasa ba ko sarki. Yanzu da za a zo a ce ga shugaban yan kwashe kashin gama shi ne aka daɗa, ya ji wani yana neman wannan kujerar, to sai inda ƙarfin sai ƙare. Saboda shi a gan shi a ce a sarki san da fitowa, jin daɗi yake yi, domin aƙalla akwai talakawa ƙarƙashinsa. Yanzu kaga shi ba talaka ba ne a wannan fagen. To, yanzu kaga in ka kuɓe shi mai kake so ya zama talakan wani. Manzo alaihi salatu wassalam ya sha faɗar wannan hadisai da yawa, kada ka kuskura ka yi ja'in ja da wanda yake shugaba. Wani hadisi yake cewa illa an tarau kufuran bawahan inda kun minallahi minhu sultan, ko abin da yake bada abin nan burhan. Illa an tarau kufuran bawahan, kaga abubuwa tarau ku gani da ido ba labari ba, kufuran kuma bawahan kafircin da baya ɗaukar tawaye ne, kuma ya zamo kuna da wata hujja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa Minhajus Sunna ya ce a tarihin musulunci ba a taɓa samun waɗansu mutane sun yi wa shugaba fito na fito sun ci nasara ba. Shi yasa ba aqidar Ahlus Sunna ba ce fito na fito da duk wanda yake shugaba. Kai, malamai suka ce shugaban nan ko da arne ne, in dai ba wai ya zo zai ce ya hana musulunci ba, kuma kun ga ƙarfinku ya kai na ku kawar da shi, dan zai iya ku ne na takura muku. To, kuma in kun yi yunkurin kawar da shi zai murƙushe ku gabaki ɗaya. Ku da yanzu kuna wasu abubuwan na musulunci ciko kuke nema, to sai ya hana ma gaba ne kuma. To, shi yasa ba idan Ahlus Sunna ba ce yi wa shugabanni fito na fito duk mutumin da ya karanta abin da ya faru mawqiatul harra lokacin Yazid ibn Muawiya waɗansu daga cikin mutanen Madina da suka yi masa tutsu suka kiyarda da shugabancin sa abinda akai ba tacce ne ba dadin amma mai tashi gara kawai in ka karanta gani ne dauka yazo ya murtsike wanda ya murtsike kuma ya shiga da mulki ba abinda aka fasa to shi ya sanya kuruji ko fito na fito bai daga cikin aqidan ahlus sunna saboda kullun ana kallon tsadan jinin musulmi tsada ta jinin musulmi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza bai'tumul khalifa thumma ja'a thani faqtuluhu idan kun yi ma wani mubaya'a wani shine shugaba sai wani ya fito ce ai shi ma shugaba ne manzo Allah ya ce a kashe na biyu domin idan aka bar shi to za a zubar da jini tsakanin bangare biyu wanda Allah kada ya sani a kadin da za a zubar to gara ai asara jinin sa shi kadai shikenan abin ya dore ku duba sayyidina Hassan radiyallahu ta'ala anhu lokacin da abubuwa suka yi kiki kaka nan mutanen Iraq da wayansu da dama daga cikin mutanen Makka da Madina sun masa baya'a bayar so sayyidina Ali can kuma sayyidina Muawiya shi ma ya ja daga sayyidina Hassan abinda zai nuna maka mu'ujizar manzo alaihi salatu wassalam tun sayyidina Hassan yana dan karami manzo Allah yake cewa inna ibni hadha sayyidun وسيصلح الله به بين الفئتين عظيمتين وبين فئتين عظيمتين من المسلمين wannan gaban za ta nuna maka duk mutumin da yake zagin bangaren Muawiya to yana zagin mutane masu daraja manzo Allah yake cewa inna ibni hadha sayyid wannan dan nawa shugaba ne kuma da sannu Allah zai sulhunta tsakanin jama'a biyu mu'minai kunga manzo Allah bai ce tsakanin mu'minai da kafirai ba bai ce tsakanin mu'minai da munafikai ba manzo Allah ya faɗi wannan yace Allah zai sulhunta tsakanin jama'a biyu musulmi sayyidina Hassan radiyallahu ta'ala anhu saboda hangen nesan da Allah ya yi masa ba sako ba ya taka da kansa ya zai samu Muawiya yace maganar mulki ya sallama masa baya da bukata ake kiran wannan shekara amul jama'a shekara ta samun haɗin kan musulmi gabaki daya saboda ya fahimci in ya ci gaba da tafiya akan haka sabanin fadi zai ci gaba da yi kuma za a zo a dunga rasa jina ne to saboda haka kullum shugaba babban abin da ake so a samu mutumin kirki in ba a samu na kirki ba to ayi addu'an Allah ya gyara shi idan mai gyaruwa ne in ba mai gyaruwa bane ba to Allah ya kawo da shi ya kawo wanda yake nagari amma ka rika yin addu'a ba to ga cewa akwai matsala ka rika cewa Allah ka kawar mana da wane ka kawo mana wani kai kuskure Allah bai baka labari wa zai kawo ba sai na Muawiya lokacin da abubuwa suka fara zafi a lokacin mulkin sa wanda suke tuna mulkin Abubakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu ta'ala anhum ake tattakarsa wata ran yawo minbari yace ayyuhan nasu kada malaltum wa malaltumuni wa tamannaytum firaqi fa innahu la ya'ti ba'di illa man huwa sharrun minni kama lam ya'tikum qabli illa man huwa khairun minni yace ya ku mutane naga cewa kun kosa kun wato damu kuna tabbatar rabuwa da ni to ina tabbatar muku ba wanda zai zo bayana sai wanda ya fi ni sharri kaman yanda ba wanda ya zo kafina sai wanda ya fi ni alkhairi haka ta faru lokacin da sayyidina Muawiya ya rasu ɗansa Yazid ya hau sai da aka dunga addu'a Allah ya saka Muawiya ai kun shahidin kissar rahimallahu nabashir awwal mai tonan kabari aka samu barawon likafani da ya ji an binne mutum ya je ya tone shi ya sace likafanin aka yi ta addu'a Allah ya tona masa asiri Allah ya fallasa shi Allah ya sa aka same shi aka zo aka kashe shi bayan yan kwanaki sai wani ya bulla shi idan ya zo ya tone mamacin ya dauke da kafanin sai ya buga wa gawar kusa inci tara aka sai aka rika cewa rahimallahu nabashal awwal Allah ya dukan wancan mai tonan da farko shi baya buga kusa da kafanin kawai yake daukewa ya saki to amma mu saboda ba mu zarfin tunani wallahi zaka ga cewa ko gwamna ko shugaban kasa ai ta Allah gudan shi mu ya tafi mu huta in ya tafi Allah bai fada ma wa zai zo ba karshe sai kai masa addu'a bayan ya tafi ka sai kai ashe mutumin nan yana da alheri ne ban sani ba haka rayuwa ta gaga kuma a kasan nan duk mun san wannan abubuwa Allah ka dafa mana saboda haka dai haramun ne yi wa shugabanni fitona fito yanzu dan Allah ka kalli kasar mu ka kalli boko haram tun lokacin da suka fara wannan abin dan Allah me ya kwade tak suka tabbatar da shi na alheri babu kuma abinda suke tace sai ku ce akai suke kashe bayin Allah me aka daina ba dan abinda aka daina da hakura suka yi suka zauna cikin yan uwa musulmi yan uwansu za su ga shikashikan musuluncin nan biyar ba wanda aka daina shikashikan musuluncin nan guda biyar ba wanda ya sai ce ba ayin su ana tauhidi sai dai ka je kai bid'a ko kai shirka kai da kanka amma ba wanda zai tilin sama ce ma kai shirka tauhidin nan available ana sallah ana azumi ana zakka ana haji ba wanda aka fasa kuma wannan kowa ya yarda sune arkanul islam in kai wa'annan kai musulmi ne a wajen Allah sauran abubuwa da Allah bai baka iko ba Allah ba zai tambaye ka abinda baka da iko ba la yukallifullahu nafsan illa wusaha kudu manzo alaihi salam a wani hadisi yace haddun yuqamu fil ardi khairun min an yumtaru 40 sabahan a samu a yi haddi ɓaya ɗaya tak to shi ya fi alkhairi ga a yi kwana 40 ana ruwa mai wannan hadisi zai nuna mana a cikin haddi 1000 da muke so mu yi in mun rasa 999 sai ɗaya muka samu dama to mu yi shi muna nan muna nan Allah zai ba mu damar mu ƙara da 2 ana ƙara tafiya a samu damar a yi 3 har a kai abin da Allah ya ba da iko a yi amma mutum ya dauka cewa dole lokaci ɗaya sai an yi komai ba zai yiwu ba duk kishin addinin mutum bai kai manzo alaihi salam ba manzon Allah yana gani alaihi salatu wassalam lokacin da ya je umrar hudaybiya umratul qada haka manzon Allah ya zagaye ka'aba yana ganin gumaka 360 manzon Allah shi ya fi kowa kyaman ayi ba Allah shirka a ce a ɗakin Allah kuma a kawo gunki manzon Allah yana gani haka yayi tawafin nasu alaihi salam ya hakuri ya koma madina saboda yasan lokaci bai yi ba taba su ba zai yi ba to amma da lokacin taba sun yayi me ya biyo baya manzon Allah da kansa ya zo da fagirinsa yana tunkuɗe gunki yace ja al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa ja al haqq wa ma yubdi al batil wa ma yu'id haka manzo Allah ke ta karantawa ko da ma da su da yake lokaci ya riga yayi to shi ya sanya babu tsira babu cin nasara face bibiyan karantarwa ta magabata wanda suka fi mu sanin addinin nan suka fi mu kokarin bin sa sau da kafa ni na tabbatar wallahi duk mutumin da ya san shekaru 40 baya ya ga yanzu to zai ga cewa hasken da aka samu na addini ninkin balinki ina jin yanzu bai fi sati 2 ba ko 3 ni da wasu yan uwa ina jin baki la wani yana ciki muka wuto wani kisgari akan hanya muka ga yan kolawa ne ga sun hadu suna sallar jami'i muka ce Allahu akbar an ci gaba makarantar allo kisgari a jeje yan kolawa sun hadu suna sallar jami'i da a rama ma ina zo su da sallar jami'i ba wani yan kolawa ba mun zauna da wayanda za a je a yi sallah a ce malamin mu ana san yi sallah da sai ya dauke zakwa ya tofa sai zai faci ga sawatan ta tafi kawai ta karatun sa ta an yi wannan abubuwan to zaka ga cewa cigaban da aka yi wallahi ba kadan bane kuma wallahi yadda ake ta gurbata tarbiyya yanzu in banda Allah ya mana gata da bayyana sunna wallahi ba san karuwar da za ta fuskanta ba a ce rayuwa ce irin ta da kawai malam kowa kaman a mace wallahi ba a san barnar da za a yi wa addini ba to amma Allah ya taimake mu da matasa masu kishin addini kowa ya rayu gwargwadon ikonsa wannan ba karamin addini da za a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ba to saboda haka dai haramun ne da in jaga shugabanni akan kujerunsu sai ce wala tafarir min azhafi kada ka kuskura ka gudu daga fagen fama idan jihadi fi sabilillah ya kama an fita to lalle babu shakka ba maganan gudu yace wa in halakta wa farra ashabuka koda a ce ka halaka yan uwanka sun gudu anan malamai suka yi to gaciya saboda ayat da muka sha karantawa ayat surat al-anfal Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 farkon musulunci kenan in ya zamo cikin ku akwai 20 masu hakuri yaglibu 200 to za su rinjayi 200 kaga duk mutum daya mutum goma kenan wa in yakum minkum 100 yaglibu 1000 min alladhina kafaru da annam qaumun la yafqahun in kuma cikin ku 100 ne to za su rinjayi 1000 daga cikin kafirai saboda mutane ne yake da umai to karshe Allah yake cewa ala na khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dhu'fa fa in takum minkum 100 sabiratu yaglibu 200 kaga sai aka sauko yanzu 100 tafafata da 200 to anan da yake cewa la tafarir idan adadin bai wuce haka ba mutum daya da mutum biyu ko mutum daya fafata da mutum biyu in san kai uku in ka gudu ba za a ce kai laifi ba sai yace wa anfik min tawlika ala ahlika kuma ka ci yadda dukiyarka ga iyalanka kar ka kuskura ka zamo mako manzo alaihi salatu wassalam duk iya abinda Allah ya hore masa baya yi wa iyalansa kwauro yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli a wani hadisi yace duk garin Allah in ya waye sai mala'iku biyu sun sauka dayan yace Allahumma am atim munfiqan khalafan ya Allah duk wanda yake ciyarwa yana yalwatawa Allah ka bashi ninkin baninki dayan yace Allahumma atim mumsikan talafan ya Allah duk wanda ya zamo mai riƙewa mako Allah ka tabbata da dukiyarsa kuma Allah yace liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi mayalwaci gwargwadon yarwarsa in kana da ikon da za a dan rika jefa gashin miya a gidanka ko so ɗaya ne a sati ka daure a rika yi kada ka zama mugu ka fita ka je gun mai tsere ka ci 5-6 ka sha ruwa su kuma nan ko fara ba kawo musu ba wallahi akwai irin waɗannan miyagun akwai su wani bawan Allah da zan faɗi sunan shi da yawa da sun san shi nan wata lamuna irin wannan magana a karatu ya ce wallahi ya san mutumin da yake zuwa gun mai tugufa makwacinsa tsire 7 yake ci tsire 7 kai ka ji malam sai ka ce kure to sai wata ran yake tambaye mai nama yace don Allah wai mutumin nan kuwa bayan ya ci ana kunsa masa kai gida ce wallahi ko da rana daya dan Allah yanzu wannan bacin amana bane ba lalun shi bane kai yanzu idan yarka ce take aure da wani zaka so yaje dinga cin dadi ta kuma ina azamtar da ita ina kawo mata garin masara ta dan tamale ne saboda Allah wani zaka samu shi ya san kansa ɗakin sa da katan din fikta ruwa da gwangwanin ban bita kato dama kullum a ci kofilas ɗinsa da ruwan dumi a kai masa da liftan ɗinsa shi ke nan da safe ya kwakwaran karinsa su kuma nan koko da ƙosai wallahi akwai mugun da ko kuɗin su gaba ya bada sai sai a siyo su gari kai ka da abin da ɗaci ɗaci saboda son kuɗi shi kuma ya san kansa in yaje kasuwa dama akwai mai abincin sa rubu in kaza ko lisafin kaza akan abinci kware da gaske abin da za a kawo masa kenan ya ci ya kyak da rana kafin ya karo su gida wajen magariba ya biya gumi indomi ya kara lodawa da yazo kawai sai da ya wuce daki su kuma su sha bi ake cewa tafashi kada shikenan wallahi haka suke kuma ana nan sai ga gaishe da akwati mai taya dan Allah ya ja zaman lafiya kai baka ci yadda su ba kuma ga kana so kai karin aure kai ka fi sabillahi wato duk abubuwan rashin zaman lafiyan gida wani lokaci mai gida ke siyowa wani kuma sai ka samu dan kankanba ne matan sa hudu ko uku kowace na gidan haya wallahi akwai irin su na taba fada ko da bawon Allah har yanzu yana nan raye wajen shekara 20 kenan na fito tun ana acaba ina fitowa muka hadu muka gaisa sai ce malam kaga wallahi an yi min haihuwa yau kuma wallahi ba ni da naira 50 kuma wannan babur din acaban ba nawa bane kuma mata na uku kowace tana gidan haya yanzu dan Allah wannan ba sai ta kauda masa bari ba shi yanzu wannan abun burgewa da yake faɗa mun da na faɗi wannan maganar a gaban wani mai sai da kayan abinci wallahi karam sai ce wani ne kuma shi din ne yace to kullun rabin kwanan masara yake saya a wajena rabin kwanan masara ma'ana wacce ake bangaren shi ita za a kai mu wannan rabin kwanan sai ka ci akuya rabin kwanan masara in tana da yaya in ma bata da yaya rabin kwanan masara ina karin kumallo ina abincin rana ina sauran kayan hade-hade kuma aka tashi alfahari masha Allah uku yaya ga su nan ba zai iya ciyar da su ba da suna kuɗin makaranta kaga wannan yan iska zaka tara wa Najeriya to yaro ya tashi ba sana'a ba karatun boko ba da arbene ne dan iskan gari ne kawai shi kire don dangarawa kwari ya zai shashe nisho su sace kajin mutane da awakin mutane shi ke nan ya karfi ya fita jeji kuma abin da yake faruwa kenan to saboda haka lallai kaga cewa kana ciyar da iyalanka daga dukiyarka kana yalwata musu in dai kana son albarka malamai suka ce in mutum ya ga yana mai iyalansa kauro kuma har yaga Allah yana buɗa masa to wannan talala ne kamar saki ake masa kuma ma yanzu dan Allah mai gidan da ba zai iya ciyar da iyalansa ba ina yake da bakin fada ka isa yanzu ka zo kai fada ka zazzare ido ka zo ka samu bata nan sai daga ina ta ce abinci na tafi ne ba sai ka ce ka bata ba ka bata ba dole ka yi shiru haka na bakin fada to saboda haka lallai mu sani cewa aure babban abu ne kuma haƙƙin iyali ba ƙarami ba ne ba amin wala tarfa asaka ala ahlika yace kada ka kuskura ka daga sandarka akan iyalanka wannan gabar tana buƙatar yan bayanai masu faɗi kuma an nuna min lokaci sai dai mu yi haƙuri in Allah ya kimu rana ya taya wa kanta za mu ɗora insha Allah abinda muka yi daidai muna fata Allah shi ba mu nada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai ne wata baiwar Allah da take neman addu'a yanzu haka tana cikin ɗakin operation na haihuwa to tana roƙon addu'ar ƴan uwa muna mata addu'a Allah ya sa ya cikin nasara Allah ya raba lafiya Allah ya raba lafiya Allah ya bada abin haihuwa mai albarka idan haihuwa ce ɗan uwa gani Abdulaziz da muke tare shi ma yana neman addu'o'in ƴan uwa akan bukatunsa na alkhairi to muna fata Allah subhanahu wataala ya biya masa dukkanin bukatunsa na alkhairi shi ma wannan mai abun nan yake cewa yana neman addu'ar ƴan uwa akan bukatun sana alkhairi to shi ma muna masa addu'a Allah subhanahu wataala biya masa dukkanin bukatun sana alkhairi wannan shi kuma yayin addu'a yace mallam ina son a ja hankalin matasa game da shan shisha saboda ita ma tana bugarwa yanzu mata san ba sun so mu shan shisha banda Saudiya yanzu ana sha anan to gaskiyar lamari wajibi ne duk dan da kuka san yana shan shisha a samu abokin sa ya masa wa'azi ko faɗa baban sa ya masa nasiha idan kunnan sa mun faɗa abubuwa na barna da kadan ake fara su na faɗa a hudu ba farko-farkon lokacin sanyi nake cewa wasu suna so ma cin sigari tun daga irin jin wuta yara ƙanana yana cikin jin wuta sai ya damu dan ake tsintsiya sai ya tsokano sai ya dan tsotsa a sai ga yaki ya fito sai ba abokin su to daga nan wallahi su zasu koshin sigari daga nan kuma shike dan abu sai gaba saboda haka duk wani abin da zai zama ko shi asalin abun ma mukaddara a ce ma ba wai laifi bane amma zai bar zuwa ga laifi haramun ne saboda haka wajibi ne matasan musulmi su ci wannan don samu kyakkyawar rayuwa sigari ko irin wannan haramun ne na farko kaga akwai albazzaranci za a zo a kona dukiya ba a cin ba sha ba abu na biyu akwai cutar da kai duk mutumin da yake zukar hayaki to yana lalata huhunsa yana bata rayuwarsa wanda ga cikin malamu yake cewa in banda lalacewar dan adam zaka ga ko menene ne ma yake rabu da hayaki kitchen kobobi ake masa dan hayaki ya fita babur an mai salansa mota an mata salansa dan hayaki ya fita amma kai kuma sai ka dinga zuka kana dannawa kanka wannan kaga kenan ma yanzu mota ta fika hankali da baki da babur su furzawa suke suna fitowa kai kuma kana zuka Allah kyauta wannan shi kuma sai yake cewa ba yake ta mallan shi Hajjaj akan wannan aqidu yake sakamakon irin wannan fasadi da ya aikata shi Hajjaju tabi'i ne tunda ya ga sahabbai abin nan mun faɗa a karatun Bukhari akwai aikin hajjin ma da ya fito saboda dan Umar duk bayan sa suke sallah bayan da suka iya eh saboda haka wani daga cikin akwai Abdul Malik ibn Marwan shi Abdul Malik shine ya sanya Hajjaj ya zama gwamnan sa to wani shine yake cewa Hajjaj ibn Yusuf min khataya Abdul Malik ibn Marwan wato idan tashi lissafa kurakuran Abdul Malik ibn Marwan to akwai na da Hajjaj Hajjaj ibn Yusuf abubuwan nasa suna da muni in kace zakai bare kuma a gefe daya zakai mamakin inda ya hidimta wa mabuta Qur'ani yi mu Qur'ani hidima wayansu abubuwa ma na dige-digen Qur'ani duk shi yayi su yayi fitsara takin kara shi ya kashe Sayyid ibn Jubair wato in kana so ka karanta kasawa da bushewar zuciya ka karanta bayin Hajjaj wa Sa'id to zaka san hadari ba abin da ba zai iya ba da yazo fa cewa ke Sa'idu ka zabi wani irin kisa kake so ne maka yace kai min irin wanda kake so Allah ya ba kai magobiyar kiyama kaga ya kamata wannan kalmar ta bashi tsoro amma wallahi yanda ka san ma bai kaman bai fita mai masa Hajjaj ibn Yusuf shi sa ɗaya daga cikin magabata inda da ko Imam Zahabi ko waye da yazo tarjumar sa yace nujawwizu lahul janna wa natamanna lahul nar yace mun san ya halatta Allah ya kai shi aljanna amma mun fi so Allah ya kai shi wuta Allah ya kyauta to wannan shi kuma sai yake cewa a yace mallam wani ne yake tukin mota to ya shiga overtaking sai ya kade wani mai mashin sai ya kade wani mai mashin mota ta buge shi ya mutu shin mallam akwai azumi a kansa wanda yayi sanadiyar mutuwar sai kaga magana kace kai sanadiya wato duk lokacin da aka samu hatsari akwai abubuwan da ake dubawa abubuwa da suka sababa yanzu ka kaddara direba mai tuka mota akwai lokacin direba zai yi hatsari a ce sai ya biya diyyar mutanen da suka mutu akwai lokacin da zai yi hatsari ba za a ce biya diyya ba ba wai ko da yaushe bane duk lokacin da aka samu ganganci ko sakaci to abin da ya faru shi bai dauki nauyin sa misali ko yayi gudu na wuce kaida ko yayi lodi wanda ya wuce hankali ko ya san yana da matsalar taya ko burke ko su tiyari sai ce bari zai danyi maliji to duk irin waɗannan abubuwan dai sai an kalle su in ba ko daya tafiya yake ta hankali bai yi overtaking na rashin tsari ba bai yi lodi da ya wuce ka'ida ba sannan bai yi malejin burki ko su tiyari ko taya ba haka kawai hatsari ne Allah ya kawo to wannan inda kare kwana shi ma zai mutu ba wanda bin malami zai ci masa kafara amma a ce ɗaya daga cikin mukhalafa yayi wata to dole abin sai ya shafe shi shi yanzu wannan kawai ka ce ya overtaking kuma sai ka samu overtaking din nan ba wai lalle na ka'ida ba ne yi overtaking ne a inda bai kamata yi ba dan za a ga wani yana ganin wani ya dun faro maimakon ya daga masa kafa ko a babur ko a mota ya wuce sai ce shi sai ya wuce kuma sai zo ya haifar da bacin rai mai yawa so kaga yanzu shi shine ya kade wancan in ma ta kashi mai motar yayi to dai shine sababi saboda haka idan za a biya diyya so za su taru da shi da mai motar su biya kuma azumin kafara dama ba a rabi da rabi kowa sai yayi kafara ta azumi wannan shine wannan yake cewa ya kawo hadisi yace kunna na'zilu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا ko yanhana wato yana magana akan azal azal shine mutum ya sadu da iyalinsa to sai ya fitar da al'aurarsa ba zai izali ba a wannan lokaci ana yin wannan domin ana so ai fulani tazara haihuwa tunda ba kwayoyi gare su da tazara haihuwa ba mutum ya sadu da iyalinsa sai ya fitar da al'aurarsa sai ya zali waje to wannan shine azal to ina jin kila wannan hadisin Jabir ne ban manta ba yake cewa mun kasance a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna yin azal kuma labari ya je masa bai hana mu ba hasali ma da aka faɗa masa yace ku je ku yi tayi babu wata rai da Allah ya rufe halitta ba sai ya halice ta akwai malam Kabiru aji dai muka yi muna SAS yake faɗa min wani abu mamaki da aka yi wata mata ce take shan kwayoyi na family planning to tana shan kwayoyin kuma sai ga Allah sa ta samu ciki ta haihu sai ya zama jinjirin ga kwayoyin a tafin hannunsa yana rike da su jinjirin kwayoyin ga su wato kamar ana cewa ina wayan naku eh kaga wannan ba garmin da rashi bane ba eh ba an ce wai kada ayi ba to amma dai kawai ka sani ba za ka yi wa Allah wayo ba ko ka zo kai tayi kai tayi sai a matsayin lokaci ta samu juna biyu ta fi haya uku to sai kai yaya haka shi ke da in yi yadda ba ka zanta wadda ga uku nan eh ana yi da gaske Allah sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh